sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tashoshin FM a VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da lord da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar su to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Litini 8 ga watan Mayu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Nazir Abam dandanan labaran
Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya tafi London a jiya Lahadi domin ci gaba da jinya a wurin likitocin da suke duba shi. Jim kadan bayan ya hadu da ƴan matan makarantar Chibok 82 da aka saki, waɗanda ƴan tsagerin Boko Haram suka kama shekaru 3 da suka gabata. Shugabannin duniya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin harkokin siyasa sun taya zababban shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron murnar nasarar da ya samu akan abokiyar karawarsa Marine Le Pen. Anan kuma jami'ai Afghanistan ne suka ce wani sabon hari da aka kai a yankin da ake gwabzawa na gabashin kasar ya kashe kimanin ƴan tsagerin kungiyar ISIS 34.
Madalla, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Dinkin Duniya da haɗin gwiwar gwamnatin Jamhuriyar Kamaru na neman gudunmuwar miliyan 600 domin ƴan gudun hijira.
Il y a beaucoup de réfugiés au Cameroun et les Nations Unies elles seules et le Cameroun ne peuvent pas assurer ou assumer
wannan gaskiya ne dole ne kasashen duniya su yi kokari wajen kawo agajin su
ha kuma a ci gaba da hoton ƴan matan Chibok Sanata Ali Indume ya ba da kokarin gwamnatin tarayya da fatan sauran ƴan matan su ma za a karbo su ga abin da yake cewa
biyu muna godiya kuma muna fatan cewa saura wanda suka rage ma muna fatan Allah zai dawo mana da su lafiya
ha kuma muna rahoto akan tafiyar shugaba Muhammadu Buhari Injil domin neman magani kana muna da sakon da ku masu sauraro kuka aika mana sa'ilin na Yusuf Aliyu Haranda shi ma ya shigo da shirin sa na ilimi garkwar dan adam amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
sauraro assalamu alaikum shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya tafi London a jiya Lahadi domin ci gaba da jinya a wurin likitocin da ke duba shi jim kadan bayan ya hadu da ƴan matan makarantar Chibok 82 da aka saki waɗanda ƴan tsagerin Boko Haram suka kama shekaru 3 da suka gabata a wani bayani da mai magana da yawun shugaban kasa yayi Femi Adesina ya ce shugaban ya shirya tafiya London ne da yamma a ranar Lahadi amma ya jinkirta tafiyar dan ya samu ya gana da ƴan matan Bayanin ya bayyana cewar likitoci a London ne za su hakikance ko kwanaki nawa shugaban zai yi sannan harkokin gwamnati za su ci gaba da tafiya kamar yadda ya kamata karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo Buhari dai ya koma gida Najeriya ne a watan Maris bayan kwashe makonni 7 da yayi yana jinya a London har ya zuwa yanzu bai bayyana yanayin rashin lafiyar tasa ba
Shugabannin duniya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin harkokin siyasa sun taya zaben shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron murnar nasarar da ya samu akan abokiyar karawansa Marine Le Pen. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya rubuta a Twitter, "Ina taya Emmanuel Macron murnar babban nasarar da ya yi ta zama babban shugaban kasar Faransa, ina dokin yin aiki tare da shi." Tsohuwar yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da ba shugaban wato da shugaban masu fafutukan kare yancin tsiraru Jesse Jackson da magajin garin New York Bill de Blasio suna daga cikin waɗanda suka yi wa Macron da al'ummar Faransa murnar nasarar zaben na shugaban kasa mai magana da yawun shugaban kasar Jamus Angela Merkel ya faɗa a wata sanarwa nasararka nasara ce ta karfafa haɗin kan Turai da kuma dangantakar Jamus da Faransa bayan an faɗi nasarar da yayi Macron yayi magana da Merkel inda ya ce mata zai je Berlin nan ba da dadewa ba mai magana da yawun Prime Minister Britannia Theresa May ta faɗa a wata sanarwa Prime Minister tana taya zaben shugaban kasa Macron murna akan nasarar da ya samu shugabannin kungiyar tarayyar Turai su ma ba a bar su a baya ba sun taya Macron murna shugaban kwamitin kungiyar jin Claude Juncker ya rubuta a Twitter cewa ina murna Faransawa sun zabi makomar tarayyar Turai shugaban majalisar tarayyar Turai shugaban kasa Tox ya ce Faransawa sun zabi yanci daidaito da kuma yawantaka ha kuma sun ce a ga sun ce a'a ga musgunawar labaran ƙarya Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya ce nasarar zaben shugaban kasar Faransa Macron alama ce ta nasarar juya baya ga kallon cikin gida da dariya wacce ta nuna zaben ƙarfi karfin hali ga tarayyar Turai. Shugaban kasan China Xi Jinping ya ce a sakon da ya aike wa Macron cewa China za ta kara karfafa dangantakarta da Faransa wani mataki mai girma. Xi ya tunatar da Faransa ita ce kasa ta farko a cikin kasashe masu karfi da ta kafa alakar diplomasiya da gwamnatin kwaminisancin China a shekarar 1964. Sauran shugabannin duniya kama daga Canada zuwa Latin America har Australia sun yi wa Macron murnar nasara mai dimbin tarihi. Macron dai shine shugaban kasar Faransa mafi karanta tun bayan Emperor Napoleon zai kama aiki ne a ranar 14 ga watan Mayu na shekarar 2017 idan Allah ya nuna mana.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amerika daga nan birnin Washington DC. Nan kuma jami'ai ne a Afghanistan suka ce wani sabon hari da aka kai a yankin da ake gabzawa na gabashin kasar ya kashe kimanin yan tsagerin kungiyar ISIS 34 ya kuma ragargaza gidan rediyon yan tsagerin wanda suke amfani da shi wajen yada farfaganda. Ministan cikin gida na Afghanistan ya faɗa a yau Litinin cewa an auna harin ne a wata makoyar yan ISIS da ke Nazian da kuma gundumar Ashin a yankin Nangarhar da ke da iyaka da Pakistan. A bayanin da ministan ya bayar ya ce tashar gidan rediyon tana watsa labarai ne ta haramtacciyar hanya a yankin Nangarhar. Suna yada sakonnin kungiyar tsaron ra'ayi da kuma barazana ga mutane da kuma jami'an gwamnati.
Wasu babban guda biyu sun fashe a wurare daban-daban awa daya tsakani wanda ya sanadiyar raunata jami'an tsaro uku na birnin Peshawar a Pakistan a safiyar yau Litinin. Bom na farko ya fashe ne a bakin kofar shiga makarantar mata amma bai jiwa kowa ciwo ba. Jami'an 'yan sanda na yankin sun ce akwai bamabumai biyu a wurin da abin ya faru amma ɗaya bai tashi ba. Jami'an da ke aikin cire bamabuman sun yi kokarin lalata bom ɗin guda da bai tashi ba. Bom na biyu da ya tashi kuwa a wani yankin ne daban wanda ya yi harin wata motar jami'an yaƙi da ayyukan ta'addanci wacce ke kan hanyar dawowa daga harin da aka kai a makarantar farko. An kai jami'an da suka raunata asibitin da ke kusa mai suna asibitin Lady Reading. Har zuwa yanzu babu wanda dauki alhakin aikata wannan danyen aikin.
Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya faɗa a jiya Lahadi yana daga cikin abin da yake fata ƴan majalisar Amurka su yi kokarin kallon gaskiya da kuma hakikanci da fadar gaskiyar koda kuwa ta saba wa matsayar jam'iyyar su. Wannan bayani na Obama ya zo ne a yayin da yake karɓar shaidar girmamawa ta John F. Kennedy Foundation mai taken jarumta a Boston. Kwana guda bayan ƴan majalisar sun tabbatar da shirin rushe inshorar lafiyar da ke da sa hannunsa a kai. Obama dai bai ambaci wanda ya mai gurbinsa ba shugaban ƙasa Donald Trump ko kuma ba da misali da shi kai tsaye wajen takurawa a rushe da kuma mai gurbin tsarin inshorar Affordable Care Act ba, wanda ya yi nuni da cewar babban muhawarar tana nan a nan gaba.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa bayan fiye da ƙananan yara miliyan guda ne suka gudu daga Sudan ta kudu sakamakon barkewar tashin hankali a dukkan yaren da suka rasa mazauna a cikin kasar ɗaya ne a sakamakon rikicin. Daraktan yankin ta kungiyar kula da lafiyar iyali da ke gabashi da kuma kudancin Sudan Leila Pakkala ta ce adadin ya nuna ƙarara yadda tashin hankali ya shafi waɗanda suka fi rauni a kasar. Pakkala ta ƙara da cewa haƙiƙa rayuwar manyan gobe na fuskantar barazana. Kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nan gaba kan harkokin rigingimin al'ummu a Sudan ta kudu da kansu suna fuskantar rikicin tallafi su ma. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Barin mu faro takon daga Jamhuriyar Kamaru, inda Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwar Jamhuriyar Kamaru suke neman gudunmawar kuɗi har dala Amurka miliyan 600 domin agazawa 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 900 da ke ƙasar ta Kamaru. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewar ƙasashen duniya da su yi ƙoƙarin agazawa 'yan gudun hijira waɗanda suka fito daga ƙasar tarayyar Najeriya a jihar Arewa mai nisa da ma waɗanda suka fito daga ƙasar Bangi wanda yanzu haka suke jibge a jihar gabashin ƙasar Jamhuriyar Kamaru da kuɗaɗe har miliyan 600 na dolar Amurka domin a samar musu da kayayyakin abinci kar su shiga cikin halin ni'asu. Domin yanzu haka 'yan gudun hijiran sun kai kimanin 900 a kan iyakar ƙasar tarka maruda kasar tarayyar Najeriya musamman ma a dajin Minuwawo. Sannan na tambayi Mr. Michael wanda yake aiki da kungiyar yan gudun hijiran kuma yana aiki da Majalisar Dinkin Duniya ga abin da yake.
Il y a beaucoup de réfugiés au Cameroun et les Nations Unies elles seules et le Cameroun ne peuvent pas assurer ou assumer.
Wannan gaskiya ne, dole ne kasashen duniya su yi kokari wajen kawo agajin su, in ba haka ba waɗannan bayin Allah za su iya shiga halin ni'a su, kuma kasar Kamaru ba za ta iya wannan aiki ba ita kadai. Kasancewan waɗannan bayin Allah dole ne a tsaya tsayin daka domin a taimaka musu, kuma ƴaƴan su da sauran al'umman da suka baro kasashen su dole ne su ma a yi kokari na ba su ilimi mai inganci. Haka ma ƴan gudun hijiran da suka bullo daga can kasar ta Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya sun kai kima nan 200,600 wanda yanzu haka suke jibgi a jihar gabashin kasar ta Jamhuriyar Kamaru musamman ma a kan iyakokin kasashen guda biyu. Na sake tambayar Mr. Michael to koya za su yi da waɗannan mutane wanda yanzu haka suke nan a jibgi a kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
On a l'impression que ces réfugiés migrent effectivement vers l'est du Cameroun.
Dole ne wata ina a taimaka musu su ma wanda suka fito daga kasar ta Bangi domin yakin ba ta sani raba su da iyalansu, kuma yanzu haka suna buƙatan samun abinci mai inganci da ma ilimantar da yaransu. Shine yanzu muke kokarin ganin cewa an jajirce wajen taimaka musu. Kasar Jamhuriyar Kamaru da tun shekara na 2014 ne ta fara karban yan gudun hijiran kasar ta tarayyar Najeriya musamman ma an da ta yi iyaka da kasar Chadi da kasar Niger. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To daga Kamaru kuma sai Najeriya. A ci gaba da batun ƴan matan Chibok, sanatan da ke kiltan yankin da ƴan matan suke ya sun tattauna da wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu, kuma Harunan ya fara tambayansa ne inda hankalinsa ya karkata game da samun waɗannan ƴan matan.
Alhamdulillah, godiya muke wa ga Allah da kuma gwamnatin President Muhammadu Buhari da jami'an tsaro da gwamnatin jihar Borno da sauran jama'anmu duka da kuma musamman gwamnatin kasar Switzerland da International Red Cross da kuma yawancin mutane da suke aikin NGO da suke nan da duk wanda dai suka suna da hannu a cikin samun nasarar ceto yan matan nan 82. Muna godiya kuma muna fatan cewa saura wanda suka rage ma muna fatan Allah zai dawo mana da su lafiya. Wannan shine abun da iyayen suke ta fata, suna ta addu'a, muna ta addu'a duka shekara uku yau to lokacin da Allah ya kaddara shi yafi. Alhamdulillah mun same su, yanzu dai sauran ne muke ta kuma addu'a Allah ya kawo su, kuma muna yabawa gwamnatin nan kuma muna godewa gwamnatin duk wanda suke da hannu a cikin samun wannan nasara.
Kada mutane za su yi mamakin ganin cewa an ceto waɗannan mata kusan 82 kuma kamar hannun kasashen waje ne a cikin wannan abun. Kai ya kake kallon wannan lamarin?
Eh to dama wannan ba sabon abu bane, in ana samun matsala kamar irin haka a kasashe daban-daban ma yawancin kasa ba wanda take cikin yakin ko kuma take cikin rigingimun bane take sa hannu ko kuma ake saurarawa, tunda yan kasa ne kaman yaki ne a cikin kasa irin wanda muke fama da shi. Yan insurgents dinnan yan Najeriya ne yawanci, dama sai kasashen waje ne suke shiga tsakani don a samu daidaituwa kamar yadda aka samu dinnan. Babban abun damuwa shine nasara, kuma alhamdulillah an samu nasara, kuma ba yanzu ne aka fara irin wannan ba.
Don kare da kuka maro koke-koke da wasu ma suka yi ajiya cewa su abin da yake ba su tsoro shine yadda aka ce an miƙa wasu ƴan ta'adda mayakan Boko Haram an misayin su da waɗannan ƴan mata. Kai ya kake kallon lamarin?
Eh to da farko ban san cikakken bayanin abin da ya tafi ba, amma musanya da ake dinnan na kaman ƴan ta'adda ba sabon abu bane, inda ya zamanto shine ya zamanto abinda option da akwai a lokacin. Ba yau ba, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ko kwanan nan ma America ta yi musayin ƴan ta'adda wanda take rike da su a Guantanamo don sojan America da suke garkuwa da shi. Israel sun sha musayin wato prisoners ko kuma ƴan ta'adda na Palestine da yawa sun yi musanya da gawakin sojojinsu ma ba wai wanda suke da rai ba. to su wannan din in ya zama dole bayar da za a ce dama kuma yan Najeriya ai yan Najeriya da yawa mafi yawa sun furta akan cewa amma musanyen za a yi gara a yi musanya a ce to yaran da kanana ba su san hawa ba ba su san soka din nan ba
yanzu gadin cewa akwai sauran kusan 100 da wani ba hannun waɗannan mayaka menene fatar ku ne nan gaba game da waɗannan wanda har yanzu ba a samu an ceto su kuma an yanto su ba
fatan mu shine tunda gwamnati ta yi yunkuri kuma ana gani a ƙasa to su kara himma su kara kokari su kara taimaka don sauran iyayen yanzu wanda a cikin wanda aka samu ba su ga yayansu ba su ma damuwansu karuwa zai yi ba wai raguwa ba saboda haka gwamnati ta kara himma ta kara kokari tunda ta yi haka din nan muna ganin za ta iya ta karasar da sauran kuma muna musu fatan alheri
da ƙarshe menene fatarka ne ga al'umman garin Chibok baki ɗaya ganin cewa ƙarshen matsabarka suke
to al'umman garin Chibok nima ina taya su murna kuma ina bada shawara mu ci gaba da addu'a don duk abubuwan da dan adam muka yi din nan addu'o'in mu da kuma kwazon yan tsaro jami'an tsaro da kuma gwamnati shine ya kawo mu wannan nasara saboda haka ni roko na a gare su shine su ci gaba da addu'a kuma su ci gaba da ba gwamnatin nan haɗin kai don a samu a ci gaba ko kuma a samu nasara a cikin abin da muka sa a gaba
ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garku
to yanzu kuma sai batun tafiyar shugaba Muhammadu Buhari London Ministan Shari'a ya shaida wakilin sashen Hausa Nasir Adamu Elkaya cewa idan ana maganar lafiya ba a maganar wani abu. Ministan yana magana ne akan batun lafiyar shugaba Buhari zuwa London neman magani a tattaunawa su da Nasir din. Inda Nasir ya tambaye shi abinda suka tattauna da shugaban kafin tafiyar tasa.
Alhamdulillah idan ana cikin damuwa ta rashin lafiya magana ta danga ce mu'amala bayani aiki bata taso ba kamar yadda ka fahimta wannan bayani wanda nace ma mun yi da shugaban kasa a lalace ya dauki minti 30 zuwa awa 1. Idan ana ta kai magana kaya bata taso ba so kasancewa an yi magana ta danga ce mu'amala aiki to ya nuna ma da cewa gaskiya al'amari shine ana cikin koshin lafiya ana da fata ga Allah da cewa ya ƙara ƙarfin jiki
haka nan shi ma masanin shari'a Yusuf Sallo mutum biyu ke ganin addu'a ga shugaban ne mafi ala tunda dai ya bi ka'idojin doka
sa'annan kuma muna so mu yi amfani da wannan dama mu ja hankalin mutane waɗanda suke yin maganganu wanda bai dace ba dangane ga wannan rashin lafiya da shugaba yake fama da shi kamar yadda muka sani kowane dan adam a duniya mutum ne ajiz wanda zai iya rashin lafiya zai iya samun sa kuma zai iya zuwa asibiti neman magani don haka shugaba Buhari mutum ne dan adam ne irin kowa musamman kasancewan shekaru sa sun haura 70 shekara ne wanda ake ganin lalle dole duk mutumin da yake wannan shekaru akwai yiwuwar wataran zai iya kwantawa rashin lafiya a don haka wannan ba zai zama uzuri ba a dauka ana ta siyasa da shi wasu suna maganan cewa ya aje ya bar mulki ya kai takardar sallama da waye duk wannan ba magana bane wanda ya dace babban abin da ya kamata mu masa shine mu masa addu'a a wannan lokaci Allah ya kai shi lafiya kuma ya sa ya dawo lafiya ya zo ci gaba da ayyukan da yake ma kasa
manomi Isa Tufi da Mafindi ya ce shugaban ya kawo nasara a Najeriya duk da batun jinyar da ake yi
abubuwa da yawa suka bayyana waɗanda kuma suka nuna cewa Najeriya kasa ce wacce take neman shugabanci kuma ta samu kuma dama Buhari ya yi alkawari zai abu uku zai kawo tsaro zai farkar da tattalin arzikin kasar nan yau in ka je gefe noma mutum ma ya kuskura ya je kaman Karim Lamido ya je ya ga noman rani da aka yi na shinkafa inda da noman damina zai baka buhu 20 a hekta daya yanzu ana samun fiye da buhu 100
fadar shugaban da ya tace likitoci ne a yanzu za su fadi wa'adin da shugaban zai zauna a asibitin London Nasiru Adamu Elkaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
ya ubangiji sarkin baiwa to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka yanzu muna agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
kwalkoli jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku da wannan yammaci na al'asariyar litinin ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin idan har masu sauraro ba ku manta ba a makon da ya gabata mun fara tattaunawarmu da kwamishinan ilimi na jihar Borno Alhaji Musa Inuwa Kubo a wata ziyara aiki da suka kawo nan kasar Amurka kwamishinan ya yi mana bayanai da dama dangane da yunkuri na gwamnatin jihar Borno wajen ganin an inganta tsarin ilimi a jihar. Biyo bayan koma baya da aka samu a fannin na tsawon shekaru, za mu daura daga inda muka dakata a makon jiya.
Wibi da muka da aka rasa musamman a lokacin nan da muka shiga wannan hali, mun yi kokari an yi hobbasa a gani cewa dai wannan abin bai shafi rayuwa da kuma habakar da muke nema mu samu a jihar Borno ba. Ina so in tabbatar ma jama'a ba kamar yadda ake tsammani cewa wannan tilawa da wayannan mutane da suka yi na cewa bai kamata a je makaranta ba, kuma da halin da aka shiga ai wayansu iyaye za su razana su ki kai yaran su makaranta, to wallahi abin zai baka mamaki in ka shiga cikin gari. Yanzu wasu daga cikin wanda suka gudo suka shiga gari, suka sa ƴaƴansu a makaranta, dalilin da ma ya sa ba za su koma ƙauyen ba suna ga kamar su koma yaran su ba sa makaranta ba. Makarantan ya riga ya shiga zuciyansu, kuma ita gwamnati tana la'akari da irin karantarwa da aka yi da kuma meye ya kamata a yi domin musamman inganta rayuwar waɗannan da suka shiga makarantan. Babban matsala da ake da ita da shine yaro zai gama karatu, shi dai kawai zai iya karatu amma bai da sana'a, bai da abin yi. To yanzu salo da aka dauka shine a gani cewa bayan yaron ya koyi karatu din akwai sana'a ko kuma abin aikin hannu dai wanda zai dogara da shi. In ma ya samu aiki gwamnati ta dauke shi, to alhamdulillah. In bai samu ba ma akalla akwai abin yi, ba zai zanna kawai yana yawo domin bai samu aikin gwamnati ba, shi bai amfani kansa ba kuma bai amfani iyaye ba balle kuma al'umma.
Kasancewar a duk waɗannan matsaloli da aka fuskanta a wannan jiha ta Borno, wani mataki kuke wajen ainihin horas da malamai ko ba su wani gogewa na sanin makamar aiki da kuma ba su damar su je su ƙaro karatu?
To da fari ina so in sanar da kai da kuma sauran jama'an mu cewa ɗaya, godiya tukun zamu ma malaman da muke da su a hannu, domin wannan hali da aka shiga waɗansu mun ma rasa su a cikin wannan matsala din, kuma waɗansu su ma gudun hijira suka yi suka je wasu garuruwa. Amma a yanzu haka da nake ba magana, kusan duk wanda dama ya kasance malami a Borno ya dawo wurin aikinsa. Muna samun kuma cikakken rahoto domin muna zagayawa muna ganin yadda suke aiki dangane da kuma horaswa. Bayan da aka bude makarantu, mun yi kokari muka tara malaman nan, aka musu abinda ake cewa psychosocial training, wato ilmantar da su da kuma nisantar da tunanin su dangane da hali da aka shiga domin su ci gaba da wannan aikin. Domin sanin kowa ne wasu daga cikin hali da aka shiga ba ma kawai iyaye ko daliban ba, har ma malamai din akwai bukata da fahimtar da su, kuma a nisantar da tunanin cewa kai wannan sana'a anya zan iya ci gaba. To wayannan abubuwan mun yi kokari ta gwamnati jiha ta yi, kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu kamar su UNICEF da kuma hukuma ta soja da kuma sauran wayansu kungiyoyi wayanda suke da ruwa da tsaki a harkar ilimi, duka su ma sun taimaka domin a gani cewa wannan matsala da aka shiga an kore tunaninsa a ci gaba da kuma haɓakar da ilimi a nan a jihar Borno.
Akwai mutane da dama da suka shiga cikin wannan matsala, da dama daga cikinsu sun shiga cikin sansanin 'yan gudun hijira, wasu kuma sun bar ma jihar gabaki ɗaya. Akwai mutane da dama da suke a sansanin 'yan gudun hijira. Wani irin gudunmawa kuke bama mutanen nan da suke a sansanin 'yan gudun hijira wajen ciyar da iliminsu gaba?
Wato abin da zai baka mamaki, yawancin waɗanda suka kasance a sansanin gudun hijira an ɗauki ɗawainiyar ilimin ƴaƴansu, domin akwai makarantu da aka buɗe a waɗannan sansanin gudun hijira ɗin. Kuma kulawa da suke samu a waɗannan makarantu, sauran makarantu na waje ma ba su samu wannan ɗin, domin hankalin ƙungiyoyi masu zaman kansu kullun a cikin waɗannan sansanin gudun hijira nan. Matsalarmu shine ƴan gudun hijira wanda suka zo suka kasance a cikin al'umma, wato waɗanda muke cewa living within the communities, waɗanda suka zo daga ƙauyuka suka je suka rabe a wajen dangi ko kuma dai suka samu dan bukka a wani, to yaran su sune wanda muke kokari mu gani cewa mun samu sun koma makaranta. In ba haka ba, waɗanda suke sansanin gudun hijira gwamnati ta iya kokarinta.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu daura daga inda muka dakata. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Alhaji Musa Inuwa Kubo, kwamishinan ilimi na jihar Borno. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammala, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don mazammikewa kai kokari.
To madalla, an gaishe ka Amala Isu. Yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Sakon farko ya fito daga Reluwan Ibrahim London Uba, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya sako ƴan matan Chibok sama da 80 abin farin ciki ne. Sai dai ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa al'ummar Najeriya bayani akan su waye aka saka cikin komandojin Boko Haram. Shi ma Fisbal Arabi Gusau cewa ya tabbas wannan musayar ta ƴan matan Chibok wata hanya ce ta nasara babba, da fatar za a samu sauran ƴan matan cikin koshin lafiya. Sakon mu na gaba ya fito daga Naziru Abubakar Sabo Gusau, wanda shi kuma ke cewa fata na gari lamiri. Muna yi wa shugaba Buhari fatar samun cikakken lafiya da ƙarfin jiki domin ya dawo Najeriya ya cigaba da mulkin gaskiya da adalci ga al'ummar Najeriya. Da ƙarshe nake kira ga 'yan Najeriya da mu sa baba Buhari cikin addu'o'inmu. Allah ba shi lafiya ya kuma dawo da shi lafiya. Amin. Hakika yarjejeniyar da gwamnatin Najeriya ta cimma da 'yan ƙungiyar Boko Haram akan sakin 'yan matan Chibok 82 wani abin ayaba ne. Da fatan Allah ya bayyana sauran 'yan matan da ke tsare a hannun 'yan Boko Haram lami lafiya. Sako daga Usman Shitu Mahuta da Yahana Sikiri, jihar Adamawa. Sai kuma sikar shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar Katsina, Comrade Sanin Shaga Ufar Kaura Katsina, wanda ya ce muna ta yan uwa da iyayen yan matan Chibok murnar dangane da ceto su da gwamnatin Najeriya ta yi. Da fatan Allah ya kyauta afkuwar haka a gaba. Amin. Da ƙarshe sai sakon mun tare dan Mu'azu baban Khalifa Jikan Kande, wanda ya ce to al'ummar kasar Faransa, Allah ya sa ba ku yi zaben tumin dare ba.
To madalla, da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya tafi London a jiya Lahadi domin ci gaba da jinya a wurin likitocin da suke duba shi, jim kadan bayan ya hadu da 'yan matan makarantar Chibok 82 da aka saki, waɗanda 'yan tsagerin Boko Haram suka kama shekaru uku da suka gabata. A wani bayani da mai magana da yawun shugaban kasa ya yi, Femi Adesina, ya ce shugaban ya shirya tafiya London ne da yamma a ranar Lahadi, amma ya jinkirta tafiyar don ya samu ya gana da 'yan matan. Bayanin ya bayyana cewar likitoci a London ne za su hakikance ko kwanaki nawa shugaban zai yi, sannan harkokin gwamnati za su ci gaba da tafiya kamar yadda ya kamata karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo. Shugabannin duniya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin harkokin siyasa sun ta yi zababban shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron murnar nasarar da ya samu akan abokiyar karawarsa Marine Le Pen. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya rubuta a Twitter, ya ce ina taya Emmanuel Macron murnar babban nasarar da ya yi ta zama shugaban kasar Faransa, ina ɗaukin yin aiki tare da shi. Tsohuwar 'yar takarar shugabancin kasar Amurka Hillary Clinton da shugaban masu fafutukar kare 'yancin tsiraru Jesse Jackson da magajin garin New York Bill de Blasio suna daga cikin waɗanda suka yi wa Macron al'ummar kasar Faransa murnar nasarar zaben shugaban kasa.
Kama Adalla, da ta kai tattalin labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tashi bari mu taya Abdullahi Alhassan Yaba na gidan Barkoshi Bid da murnar auren ƴarsa Adama Jummai Abdullahi da angonta Alhaji Musa Natsu, wanda aka ɗaura a ranar Asabar ɗin da ta gabata a gidan marigayi Barkoshi. Ubangiji Allah ba da zaman lafiya ya ba da albarkan aure. To kuma a shirin mu na anjima za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin kuna ganin ya dace a yi musayan 'yan matan Chibok da 'yan ta'addan Boko Haram. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mini wajen gabatar da shirin, sai Saida Abdul da ta bada umarni, da kuma injiniya Vasco. Ni Ladan Ibrahim ke cewa a cigaba da sauraron shirin sashen Hausa na yau da gobe, wanda Usman da tawagarsa zai za su gabatar. A yi saurare lafiya.